أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، فأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الفيل تنا karantar mana abubuwa guda hudu muhimmai. Abu na farko da suratul fil take karantar da mu shine darajar Ka'aba a wajen Allah madaukaki, wato ɗakin Ka'aba, wannan ɗaki da yake Makka yana da daraja a wajen Allah madaukaki. Saboda haka duk wanda ya tashi fada da Ka'aba kamar fada yake da Allah madaukaki. Wannan suran kusan darasinta gaba daya babban abin da take nuna mana shine wannan daki, dakin Ka'aba, daki ne wanda yake da martaba a wajen Allah madaukaki. Don haka yasa Abrahatul Ashram lokacin da yayi kokari ya rusa wannan dakin, Allah madaukaki ya hallaka shi. Abu na biyu da wannan sura, suratul fil, take karantar da mu shine wato Allah madaukaki ya yi ni'ima ga Qurayshawa. Qurayshawa su ne mutanen da suke zama garin Makka, kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi mata wata ni'ima ta musamman, domin ya kare wannan kabila daga barazanan makiya da kuma ta'adi da kafirai suka yi kokarin yi su ga cewa sun rusa wannan daki, wanda dakin shine martaban Qurayshawa. Allah ya tsare su daga kaidi na kafirai, ya kwato musu dukiyansu da Abrahatul Ashram ya tattara kafin su shiga Makka da nufin rusa Ka'aba. Abu na uku da suratul fil take karantar da mu shine wato Allah madaukaki yana yin ukuba ga makiyarsa ta inda ba su tsammani. Idan Allah ya tashi kama makiyinsa, to yana kama shi ta inda bai yi zato ba. Shine fassaran wa umli lahum inna kaydi matin, innahum yaqiduna kayda wa aqidu kayda wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. kafiri yana nashi shiri, Allah yana nasa shiri. Shi Allah in ya tashi kama kafiri, bai kama shi ta inda kafirin yake zato, sai ta inda baya tsammani. Misali, annabi Nuhu, Allah ya kama mutanensa da ruwan tufana ya halaka su, ba su yi zato abinda annabi Nuhu dinnan yake gaya musu cewa za a samu lokacin da ruwa zai mamaye duniyar nan, ba su yi zaton wannan maganar gaskiya ba ce ba. Don haka Allah ya halaka su da azabar da ba su yi tunaninta ba. Ga annabi Salihu da ya taho da taguwa, annabi Salihu da ya kawo taguwa mu'ujiza ga kafiran zamaninsa, ya ce musu hazihi na katullahi, wannan taguwa ce ta Allah, don haka ku batta ta sha ruwa. Fa kazzabuhu fa aqaruha, me ya faru? Fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha. Sannan ga Karuna, babban makiyin annabi Musa, koko cikin makiyin annabi Musa, wanda dukiya ta sa shi ya yi bore ya bijire ma Allah maɗaukaki, Allah ya ce faka safna bihi wa bidarihi al-arba, sai muka nutsar da shi ƙasa, shi da gidajen nasa. Ga Fir'auna, Allah ya halaka shi cikin ruwa. Wato in ka duba za ka gane duk wani kafiri da ke faɗa da addinin musulunci, Allah maɗaukaki yana kama shi ta inda baya zato. Kamar yadda malaman tarihi suke cewa Nimrudu Allah ya halaka shi da sauro, sauro ya shiga hancinsa ya zama sanadin mutuwarsa. To wannan yana misilta muku cewa Allah yana kama mutum ta inda bai tsammani. Idan kafiri ya zama mai dagawa, mai cika baki, mai daga kai, to Allah yana halaka shi ta inda bai zato ba. Ku duba misali da Amurkawa, wannan wata mu'ujiza ce, wata ishara ce babba gare mu, wanda Amurkawa dinnan suna ganin cewa duniyar gaba daya tana zama ne saboda sun ga dama. Ran da duk suka bushi iska, duniyar za ta tashi. Suna da remote control na halaka wannan duniya. Akwai da yawa waɗanda suke ganin Amurka tana matsayin Allah. Wallahi akwai da yawa, da yawa waɗanda suke tsoron Amurka fiye da Allah. Suna ganin Amurka ɗin nan ta san ko ina ita ke da ƙarfin duniya, don haka za ta yi abin da ta so duniyan nan. Fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu, ba gashi ba a suratul hashr a Qur'ani duka Allah ya gaya mana tuntuni, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوي يهودا وأهل الكتاب سكزم برازنا قرايك مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقيم سحي Allah yake bayanin su, yace huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi, Allah shi ya fitar da kafirai min diyarihim daga gidajensu li awwalil hashri, ma iya cewa wannan shine akhirul hashri ko abinda ya auku ga Amurkawa.
Allahu akbar,
ma zanantum an yakhruju, ba ku zaton za su fita. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, suna ganin tsaron su zai iya kare su daga Allah, suna da kyakkyawan tsaro. Akwai Pentagon. Fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu, Allah ya zo musu ta inda ba su tsammani. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, kuma Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu. idan bushe ya kwana yau gidan nan to gobe ba anan zai kwan ba. Allah ya ce yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, suna rusa gidajensu da hannayensu, ga kuma hannayen masu imani. Waye kera jirgin sama? Musulmi su suka kera jirgin ma nasu ne. Allah ya ce fa'tabiru kulura ya qulul absar, ya ku masu basira. Wasu suna ganin illa ce maganan abinda ya faru din nan a Amurka, kuma ba illa wace, wallahi gaskiya ne. Har yau ba su da hujjar cewa Usama bin Laden shi ya aikata wannan shi ne, domin annabi ne ya gaya mana unsur akhaka zaliman aw mazluman, muddin mutum musulmi ne ka taimake shi ko shi ya yi cuta ko an cuce shi. Kun tabbata Usama musulmi ne ko ba musulmi ba? So kuma annabi ya ce a taimake shi in shi ya yi cuta ko aka cuce shi. To ya za mu yi mu tabbatar shi ya yi cuta? A musulunci dai akwai ka'ida ta ɗaukar magana ko babu? Ko su ne za su koyar da mu yanzu? Me Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun,
wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula.
Kace mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, karka yadda da duk abinda baka da hujja akan sa, karka yadda da shi. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. A ranar kiyama Allah zai tambaye mu kunnuwar mu, bakunan mu, zukatan mu, duk sai an yi mana tambaya akai. To yaya kawai dan an fito, wai Amurkawa sun kama yayatawa a labarai CNN ko da BBC da sauransu cewa ai ga wanda yayi, kike ne sai mu yadda? Ina hadisi da aka ce ka yadda da CNN ko BBC. Annabi ya tabbatar mana, yace mana albayyinatu liman idda'a wal yaminu ala man ankara, duk mutumin da ya da'awan wani abu to ya kawo hujja. Wanda ko aka yi da'awa kansa ya musanta, ya rantse. Hadisin da ke cikin littafin Imam al-Baihaqi as-Sunan mujallaji na 10 shafi na 250 yana ma cikin Sahihul Bukhari da Muslim sashin sa. Albayyinatu liman idda'a wal yaminu ala man ankara, wanda ya zan ka'ida ta alƙalanci. In ka dauke wannan hadisi, alƙali wallahi ya shiga uku, don ba shi da inda zai tabbatar da laifi ga mai laifi. Wannan hadisi shi yake karfafa shari'ar musulunci, albayyinatu liman idda'a wal yaminu ala man ankara, su ma sun yadda. Don sun ce duk mutumin da ake suspecting ɗinsa, zargi ake, tuhuma ake a kansa, bai zama mai laifi sai an tabbatar da laifinsa. Ko ba yi constitution? To duk waɗannan sai mu kawar haka kawai da barazana su fito suna cewa Usama bin Laden ne. Kuma kuna gani ana kashe musulmi, kuna gani ana kashe musulmi, amma ba ku son a yi maganar nan. Ya hayyu ya qayyum, la hawla wala quwwata illa billah. Har ma an kai ga akwai wasu wurare da ake hana sayar da posta mai hoton shi. In an kama ka da hoton to kabun, muna da labari ma akwai sojoji da aka kore su saboda ko an same su da posta na Usama bin Laden, don haka aka kore su daga soja. Akwai jihohi da dama wanda in ka tsaya talla irin waɗannan kalandu to ka shiga uku. To kai kuma ga abin da Allah ya gaya ma, don ba a baka hujja ba. Ai ya kamata a ce an fito an gaya ma duniya ga hujjar cewa Usama ɗin nan shi ya aikata. Ya fito ya ce ba shi ba ne, ko bai faɗa ba? Ya ce ba shi ba ne, sun ce shi ne. Sun ce suna da hujjoji amma ba za su nuna ma kowa ba sai keɓaɓɓu. Amma ta'adin da za su yi kowa zai gani. Hujjojinsu ba mai gani sai wanda suka keɓe. Yanzu ba ka yadda waɗannan azzalumai ba ne? To babu mamaki ma Allah ne ya turo mala'iku suka janye jiragen nan wallahi. Wani ke faɗa mana maganan nan da safe, ni dai abin tashi wallahi ya shiga raina. Ba mamaki mala'iku ne suka karkata ma akalan jiragen suka faɗa ɗakuna. Domin abin yana da ban mamaki. Suna da tsaro akan waɗannan gurare, da World Trade Center, ga Pentagon, ga White House, tsaron da ke wannan guri a duniya ana ganin ba tsaron da ya fi shi indai na dan adam fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu ga kamera na daukan yanda jirgin ya tafi ya shiga wato alamtara din da sai zan tamfar Allah ya saukar akan su ne wallahi ashabul fili ba ku gani suke ganin su ne ka san duk wanda aka ce yana da ba ka gani dan sanda da hoton giwa ko saboda suke da iko suna ganin amurka tana ganin ita ce ke da karfi ya kamata mu karanta surar nan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil karanta mu ji
bismillahir rahmanir rahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
إذا كدوبوا عندنا سورة كيو كبي فتسارة كدوب أبين دي أو كده أمر والله شكرا كمر الله ينا مغاناني أكاز والله دومين تكا مكيان الله حلون سقداني مكيان الله حلون سقداني ko masoya Allah ne da akwai majidadin Amurka bai son a yi magana sam kuma sai mun fada ko mu yi shiru kuma ba za mu bari ba wallahi za mu yi ta addu'a Allah madaukaki ya la'ance su اللهم احصهم عددا
امين
واقتلهم بددا
امين
ولا تغادر منهم احدا
امين
تعدد سكه يوم مسلمي والله yana da yawa kasa guda kasar da duk duniya babu kasa da ta mallaki ahlus sunna tsantsa wadanda ke imani da ayoyin qur'ani da hadisan annabi muhammad kaga tambaye wanda yaje aikin haji duk alhazai in ka duba wato in ka ga afghani ka san wannan ka ga mutumin kirki wallahi daban suke da ka gansu ka ga masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun bar sunna to yanzu sai ana nuna muku balo-balo a fili an ci nasara kan taliban dama sun kuntata wa mutane mata ba su da yanci ana jefar da hijabi ana kida ana rawa ana zuwa gungun zame ana aske gemu sai kace eh sun yi daidai har yanzu baka gane ba ya kai dan uwa Allah shi sa mu fahimta to wannan yana cikin mu'jizozi na Qur'ani idan ka dauki ayoyin Qur'ani da'iman tafiya suke da zamani wallahi mu dai fatan mu Allah madaukaki ya kare mu daga sharrin zamani abu na hudu da wannan sura take karantar da mu Abu Hayyan wanda ya yi tafsirin Al-Baharul Muhit mujallad na 8 shafi na 512 yace suran tana mana albishir da haihuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da Abrahatul Ashram ya kai hari Makka yayin kokarin rusa Kaaba Allah ya halaka shi cikin wannan shekara aka haifi manzon Allah saboda haka haihuwar manzon Allah ta zo cikin wata shekara muhimmiya mai tarihi Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashe baka gani ba ya kai Muhammad yanda ubangijinka yayi ma mutanen giwan nan ma abota giwa shi annabi bai gani ba saboda lokacin ma ba a haife shi ba amma wannan magana wato balaga ce hikima ce ta jan hankali kamar ana yi ne da mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ba ku taba jin labari ba yanda Allah ya halaka waɗannan mutane sai ya ce alam yaj'al kaidahum fi tadlil ashe bai sanya makircin su ba cikin bata kaidi da suka kulla ashe Allah bai sanya shi cikin bata ba su sun yi nufin su rusa ɗakin Kaaba sai Allah madaukaki ya sa wannan azama tasu, wannan nufin nasu ya lalace, ba su cimma burinsu ba. A cikin Aljami' al-Ihkam al-Qur'an, tafsirin Imam al-Qurtubi, mujallal na 20, shafi na 196, ya ce, bayan Allah ya turo waɗannan tsuntsaye sun jefi kafirai da duwatsu, kafirai sun gudu. Ba'asa Abdul Muttalib ibnahu Abdullahi, sai Abdul Muttalib ya kira ɗansa Abdullahi, shine baban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa ya bi sawun waɗannan kafirai. Ala farsi lahu yanzuru malaku min tilka tsairi, ya je ya duba menene ya faru da waɗannan mutane, tsuntsayen nan da suka yi ta jifansu da duwatsu, shin mutanen sun halaka ko a'a. Fa'idha al-qawmu mushaddaqina jami'an, Abdullahi ya hau doki ya bi sawun waɗannan kafirai, sai samu gaba ɗayansu kusan dukkansu Allah ya hallaka su, illa kaɗan shi gawa yake samu gefen hanya. Faraja a yarkubu farsahu kashifan an fakhidhi, Abdullahi ya dawo yana sukuwa har cinyarsa wato ta buɗe, saboda gudu da yake da wannan dokin. Falamma dana min nadihim bi haythu yusmi'uhum sautu, lokacin da ya zo kusa sai suka tambaye shi, ma wara aka, menene ke bayanka, wato me ka gani? Kala, sai ya ce halaku jami'an, ai waɗannan kafirai duk sun halaka. Fakaraja Abdul Muttalib wa ashabuhu fa akhadhu amwalahum, Abdul Muttalib da shi da sahabbansa, mutanen gari suka fita, suka je suka ɗebi ganima. Kaga dai zuwan Abraha Makka yasa aka tattara dukiyansu, to yanzu kuma su suka bi suna ɗebo dukiyan waɗannan kafiran. To da wannan shugabancin Abdul Muttalib, Makka'aba ya gama cika, da wannan Abdul Muttalib ya ƙara samun girma a cikin garin Makka. Ibn Ishaq a cikin tarihin sa yace, walamma raddallahu al-habashata an Makka azzamatil arabu quraish, lokacin da Allah ya mayar da su waɗannan Habashawa, ya kore su daga Makka, to daga wannan lokaci sauran Larabawa sai suka kama girmama Qurayshawa da suke Makka, suna cewa ai hum ahlullahi, waɗannan mutanen Allah ne, gashi Allah ya kare su. Allah ya ce alam yaj'al kaidahum fi tabulil, sai ya ce wa arsala alaihim tayran ababil, Allah ya turo musu wasu tsuntsaye jama'a jama'a, mutatabi'a min kulli nahiya, ta kowane sashi gabas da yamma kudu da arewa tsuntsaye ne suke zuwa. Waɗannan tsuntsayen tarmihin bi hijaratin min sijil, suna jifansu da wasu duwatsu, min sijilin na ƙonannen laka, wato mimma kutiba lahum, kamar wata aya da Allah ke cewa kalla inna kitabal fujari lafi sijil, sijil shine aka maida sijil da lamun, kenan tun daga wuta Allah maɗaukakin sarki ya rubuta kowane dutse a jikinsa akwai suna wanda za a hallaka shi da ita. Waɗannan tsuntsaye suka ɗebo duwatsun nan suka taho suna zuba ma Abrahatul Ashram da kuma sojojinsa. Ko kuma kamar misalin mutanen Annabi Lutu ne, da Allah ya ce linursila alaihim hijaratan min tinin musawwamatan inda rabbika, wanda bayan an gama yakin duwatsun wasu mutanen Makka sun ɗiba suka ajiye domin tarihi. Ummu Hani yar Sayyiduna Ali, yar Abu Talib, domin ita ke gaba da Sayyiduna Ali, Jafar shi ma yana gaba da Sayyiduna Ali, an ce tana da damki guda na waɗannan duwatsun da ta aje saboda tarihi, duwatsun da Allah maɗaukaki ya turo waɗannan tsuntsaye da su suka hallaka Abrahatul Ashram da kafiran da suka zo tare da su. Allah ya ce faja'alahum ka'asfin ma'kul, sai ya sanya su kamar karmami da aka cinye, wato kamar gona ce aka cinye amfaninta aka bar ita karare, kararen ma suna faffaduwa, tashbihin wato qat'i awsalihim, kamar yadda wato Allah ya daddatse gabubban jikinsu, yanda ka san in ka je gona da aka yi girbi, yadda zaka ganta haka suke. To wannan sura darasi guda hudun nan shi take karantar da mu. To amma akwai wani abin lura, kun ga Allah ya kare Ka'aba,
Abraha al-Ashram ya zo ya rusa Ka'aba, Allah madaukakin sarki ya kare Ka'aba din nan. Abraha al-Ashram din nan daga ina ya taho? Daga Ethiopia, Habasha. To akwai hadisai da yawa da suke mana bayani kafin duniya ta tashi wani mutum zai fito daga Habasha zai rusa Ka'aba. Kun ga dai Allah ya kare ta, ya kare ɗakin Ka'aba, ba a rusa ba. Wanda ya taho rusa ta ɗin kuma mutumin Habasha ne, baƙin fata. To kafin tashin kiyama, in ji Annabi Muhammad, akwai wani mutum da zai fito daga Ethiopia zai rusa Ka'aban nan, shi kam zai samu damar rusawa. Da farko hadisi yana cikin littafin Bukhari, Kitabul Hajji, babi na 49, babu hadimil Ka'aba. Imam al-Bukhari yayi babi guda, yace wannan babi bayani yake yi a game da rusa Ka'aba. Nan gaba za a rusa Ka'aba, ga babi da yake magana a kai cikin Sahihul Bukhari, hadisin Abu Huraira. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace, yukarribul ka'abata dhuswaiqatayn min al-Habasha. Akwai wani mutum da zai zo daga Ethiopia, daga Habasha, daga Afirka, zai rusa Ka'aban nan. Manzon Allah sai ya faɗi siffan mutumin, yace dhuswaiqatayn, bai faɗi sunansa ba, yace mutumin yana da siraran kwaburi, ma'ana kafafunsa sirara ne, dhuswaiqatayn, wato mai siraran kwaburi, zai rusa Ka'aban nan kafin tashin kiyama. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari kuma yana cikin Sahihul Muslim, hadisi na 2909. Ibn Hajar ya fassara da cewa lahu saqani da qiqani, wato mutumin yana da kwabri sirara, shi wanda zai samu damar rusa wannan Ka'aba, siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kenan, duk da yake babu sunansa cikin hadisan Annabi Muhammad, amma Annabi ya siffanta mana shi. Hadisi na 2 shima yana cikin Sahihul Bukhari, hadisi na 1595, Abdullah ibn Abbas yace ka'anni bihi, kamar gashi ina ganin sa, ma ni ina ganin sa, ku ba ku ganin shi. Annabi yana gaya masa habbai, yace ni ina ganin sa kamar gashi nan, aswad, baƙin fata ne mutumin, afhaji, sannan yana da wato abin nan dogayen kwabri, yana da abin nan dogayen kwabri, sannan sirara. Manzon Allah ya ce gashi ina ganin sa, ya kalauha hajaran hajar, yana tumbuke ɗakin Ka'aba din nan dutse ɗaya bayan ɗaya. Hadisi na cikin Sahihul Bukhari, yana cikin Musnad na Imam Ahmad, shima a juz'i na farko, shafi na 778. A cikin Musnad hadisi na 3 ya kawo wani hadisi na Abdullah ibn Umar, cikin shi kuma sifili na 2, shafi na 220, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah yana cewa yukharribul ka'abata dhuswaiqatayn min al-Habasha wa yaslubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha laka'anni anzuru ilayhi usayli'u ufaydi'u yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walihi. Manzon Allah ya ce wanda zai samu damar rusa wannan ɗakin Ka'aba ɗin wani mutum ne mai siraran kwabri, daga Ethiopia kuma zai fito, zai samu damar rusa Ka'aban nan har ƙasa, zai wato zai yi ganimar abin nan hilyataha, ado da ke jikinta duk zai zama ganimarsa, da dukiyar da ke ciki. Yace wa yujarriduha min kiswatiha, suturan da ake rufa Ka'aban nan ma zai tube, zai dauke. Sai Annabi yace laka'anni anzuru ilayhi, kamar gashi ina kallon sa, usayli'u, mutum ne bakar fata mai siraran kafafu, sannan yana da sanko, ufaydi'u, kuma hannayensa a bubbukare, kamar yadda ka san hannayen wanda cutan kuturta ta samu. Annabi yace gashi ina ganin sa, yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walihi, yace yana saran Ka'aba da diga da tebur yana kwashewa. Kun ga Abraham bai samu isa Ka'aba ba, Allah ya halaka shi. To amma ga wani kuma wanda zai samu daman rusa Ka'aba, kuma daga wuri ɗaya suka fito, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda Ibn Kathir yake cewa wa hadha isnadun jayyidun qawiyyun, wannan isnadi yana da kyau, yana da ƙarfi, bi ma'ana hadisin nan dake cikin Musnad hadisi ne mai kyau, hadisi ne ingantacce. Sai hadisi na hudu, shi kuma yana cikin littafin Abu Dawud, hadisi na 4309 kitabul malahim. Abu Dawud yayi babi a cikin as-sunan littafin sa, yace babun nahyi an tahyijil habasha, wannan babi ne da yake magana cewa kada a tsokani Ethiopia fa. Kaga littafin sunan na Abu Dawud, babin da ya masa kenan, yace kada a tsokano mana Ethiopia baƙaƙen fata, sunan babi kenan, kul musulmi ya tsokani Ethiopia. Sai kawo hadisin Abdullah ibn Umar, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce uturukul habashata ma tarakukum, ya ku musulmai ku bar Ethiopia muddin fa sun bar ku, ku bar habasha din nan matukar sun bar ku. Fa innahu la yastakhriju kanzal ka'bati illa zuswaykatayn min al-habasha, manzo Allah ya ce dan kuwa duk har duniya ta tashi babu mutumin da zai samu damar ganimar wato arzikin da yake cikin ɗakin Ka'aba sai wannan mutumin mai ƙananan kwabri wanda zai taho daga Ethiopia, daga Habasha. Domin akwai dukiya a cikin Ka'aba, dukiyan da yake da tarihi ƙwarai tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana nan kuma har yanzu. Manzon Allah ya ce ba wanda zai wawashe wannan dukiyan illa wannan mutumin da zai rusa Ka'aba. Hadisi na biyar yana cikin Musnad na Imam Ahmad har yanzu, hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yaji'ul habasha, thumma taji'ul habasha fa yukhribunahu kharaban, daga baya mutanen Habasha za su zo Makka, za su rusa ɗakin Ka'aba matukar rusawa. La yu'maru ba'dahu abadan, bayan wannan rusawa da za a yi ma Ka'aba har abada kuma ba za a sake raya Ka'aba ba, ba wanda zai sake gina Ka'aba har duniya ta tashi. Hadisai guda biyar kuma duk ingantattu, waɗannan suna cikin alamomi na tashin kiyama. To amma yaushe ne wannan abu zai auku, yaushe ne wannan abin zai auku, bi ma'ana yaushe ne wannan mutumin daga Ethiopia wanda annabi ya siffanta shi da cewa wani mutum ne kumama mara kima, mai sanko, mara kyan fasali, baƙar fata, zai tafi ya rusa Ka'aba, yaushe ne zai samu wannan dama? Akwai hadisai kamar guda uku waɗanda suka fito da amsar wannan tambaya a fili. Hadisi na farko shine wanda ke cikin littafin Bukhari, Sahihul Bukhari, hadisi na 1593, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuhajjanna al-baita wa la yu'tamarna ba'da khuruji Ajuj wa Majuj, wannan ɗakin Ka'aban za a yi aiki, za a dinga zuwa aikin haji, za a rika zuwa gunsa ana ibadar haji, kuma za a rika zuwa umara hatta bayan bayyanan ya juju wa majuju, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗakin Ka'aba din nan alhazai da kuka gani suna tafiya aikin haji, to za su ci, mutane za su ci gaba da tafiya aikin haji, kuma za su ci gaba da tafiya umara har ma bayan bayyanan ya juju wa majuju. Ashe kenan yaushe ne za a rusa Ka'aba? Don hadisan annabi sun tabbatar mana idan an rusa ba a sake gina shi. Kenan za a rusa Ka'aban nan ne bayan bayyanan ya juju wa majuju. Sannan kuma ga wani hadisi wanda ke cikin littafin Imam al-Bukhari har yanzu da kuma littafin Imam al-Hakim. Abu Sa'id al-Khudri har yanzu shi ya ruwaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taquma sa'atu hatta la yuhajja al-baitu, kiyama ba za ta tsaya ba, duniyan nan ba za ta kare ba sai an waye gari ba a tafiya aikin haji. Kafin duniya ta tashi za a waye gari ba a ma aikin haji kwata-kwata. Ashe kun ga kenan lokacin babu Ka'aba, an riga an rusa ta, babu ita. Wannan duka mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, labari da yake ba mu game da tashin kiyama. To tsakanin abu biyu dinnan, tsakanin hadisai biyu dinnan muke samun amsa. Annabi ya ce bayan bayyana ya jujo ma juju, za a rika zuwa aikin haji kuma za a rika zuwa umara. Sannan Annabi ya ce duniyan nan ba za ta tashi ba sai an waye gari ba a aikin haji. Kun ga kenan, ashe tsakanin bayyanar ya jujo ma juju da tashin kiyama lokacin ne wannan mutumin zai je rusa Ka'aba. Ashe ba yanzu bane, domin mun tabbatar ya jujo ma juju su zo ba bisa ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Karka yadda da bayanin da wasu ke yi a ce maka ai ya jujo ma juju chadis ne ko kuma a duka babu gaskiya a kai. Ya jujo ma juju suna da siffofi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai ingantattu, kuma kowace siffa sai ta tabbata kafin nan a ce wannan shine ya jujo ma juju. Ba bayani za mu yi a kansa ba, amma akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin littafin Muslim wanda ya yi mana bayanin wannan al'amari. Annabi ya nuna cewa Annabi Isa zai zo alaihi salam, idan Annabi Isa ya sauko lokacin ne ya jujo ma juju suke bayyana, sai Annabi Isa ya taho ya jujo ma juju suke bayyana. Hadisin yana cikin Sahih Muslim. Manzon Allah ya ce lokacin da Annabi Isa ya sauko, sai Allah ya gaya masa cewa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim. To yanzu ya kai Isa, na fito da wasu bayi na fa, babu dan adam da zai iya yakan su, babu dan adam da zai iya yaki da waɗannan bayin nawa, ba su taɓa fitowa duniya ba sai yanzu. Don haka fa harriz ibadi ila turi, ka tsare bayi na zuwa ga dutsen Tur, dutsen da Allah madaukake ya ba mu Annabi Musa littafin At-Taura. Annabi ya ce wa yab'athullahu ya'juju wa ma'juju, lokacin Allah zai turo ya'juju wa ma'juju. Wa yuhsaru nabiyullahi wa ashabahu, to Annabi Isa da mutanen kwarai wato duk sun killace a wani guri saboda kare kansu daga sharrin ya'juju wa ma'juju. Ba abinci, shine Annabi yake cewa hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairun min mi'ati dinari li ahadikum al-yawm, saboda wahala ta yunwa. Manzon Allah ya ce kan saniya a wannan zamanin, wato mutum zai fi sha'awan a bashi fiye da a ce an baka sulallan zinare guda 100. Kun ga kenan, abinci zai yi karanci saboda ya jujo ma juju duk sun cinye. Fayar gabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu, sai Annabi Isa da musulmai su kama addu'a su ta kwaɗayin ya rahamar Allah, su ta roƙon Allah, ya Ubangiji ka hallaka waɗannan al'umma, waɗannan halittu, su ta addu'a. Bayan wani lokaci manzon Allah ya ce fa yursilullahu alaihimun nagafa, sai Allah ya turo ma ya jujo ma juju wasu wato tsutsotsi, fi riqabihim, tsutsotsin za su kama wuyansu. Fayusbihuna farsha kamauti nafsin wahida, baki ɗaya sai a waye gari duk sun mutu a dare guda, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan suka mutu bayan sun halaka, duniya ta yi daɗi, Annabi Isa zai samu shekaru 40 duniya a bayan halakar wato Dujjal. Annabi Isa zai shekara 40 cikin hadisin Imamu Ahmad da littafin Abu Dawud. Daga baya ya rasu, musulmai su yi masa sallah a binne shi a garin Madina, a ɗakin da aka binne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusa da kabarin manzon Allah. To kafin mutuwar shi Annabi Isa din, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin cewa bayan Allah ya halaka waɗannan ya jujo ma juju din, thumma yahbitu nabiyullahi Isa wa ashabuhu ila al-ard, sannan sai Annabi Isa da shi da musulmai su gangaro daga kan wancan dutse din. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin, ba za su ga wani bigire daidai kamun hannu ɗaya na duniyan nan ba, illa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum, duk inda ka duba duniya gaba ɗaya gawa ne na ya jujo ma juju, ko ina ƙarni yake yana wari. Manzon Allah ya ce babu kamu ɗaya na duniya inda za ka duba wurin da babu ya jujo ma juju. ya za a yi abin da waɗannan gawayyaki? Sayar gabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu ilallahi, sai annabi Isa da shi da sahabbansa su yi ta kwaɗayin rahamar Allah, su yi ta addu'a, ya Allah an hallaka waɗannan al'umma, to kuma gashi yanzu ya za mu yi da gawa? Sai Allah ya amshi addu'ansu. Fa yursilullahu tayran, sai Allah ya turo wasu tsuntsaye, manya-manyan tsuntsaye, ka a anaqil bukhti, suna kama da wuyan, wato wuyan raƙumi, babban raƙumi. Fa tahmiluhum, waɗannan tsuntsaye su yi ta ɗiban gawayyakin Yajuju wa Majuju. Fa tatruhahum haythu sha Allahu ta'ala, tsuntsayen za su tafi su riƙa jefawa wani guri can da Allah ya nufa. Duniya baki ɗaya sai a waye gari babu sauran gawa ta Yajuju wa Majuju. To thumma yursilullahu mataran, sannan sai Allah ya saukar da ruwan sama. Za a yi kwana 40 ruwa ake ba ƙaƙƙautawa, ba dare ba rana. Kwana 40 la takinnu minhu baitu madarin wala wabare, wato babu wani gida wanda zai kubuta daga wannan ruwan saman da za a yi. Duk inda ka duba gini rushewa zai, gidaje da sauransu. Fa yagsilullahu al-arda, Allah zai wanke duniyan nan, hatta ya turka haka zalaka, sai ya bar kasa kamar yadda ka san dababben wuri. An wanke dattin Yajuju Majuju din nan baki ɗaya. Thumma yuqalu lil-ardi, sannan sai Allah ya ce ma ita kasa, anbiti samarataki, ya ke kasa ki fitar da duk ƴaƴan itatuwanki. Wa ruddi barakatiki, ki dawo da albarkan da kike tare da shi da. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to duk wani dan ice da dama can ake samu a duniya zai tsoro, zai yi amfani, kuma amfanin zai yi albarka. Shine manzon Allah yake siffantawa da cewa, fa yawma idhin ta'kulul isabatu min ar-rumana, kafin misali dan icen rumman ko ko mu ce dan lemu, dan lemo guda ɗaya sai ka samu mutane kamar 50 kafin su shanye, saboda albarkan da Allah madaukaki ya dora ma ƴaƴan itatuwa. Wa yastazilluna biqifha, manzon Allah yace wa yubaraku fi rizli, hatta wato anna likhata min al-ibli la takfil fi ama min an-nasi, Allah zai albarka ma madara nono na dabbobi. Annabi yace nono na taguwa zai ishi ɗarurukan mutane idan aka tatsi raƙumi, raƙuma taguwa kenan ko, a tatsi madaranta. Manzo Allah yace ɗarurukan mutane za su amfana da wannan madaran, saboda albarka da yake jikin wannan dabban. Wallik hata min albakari la takfil qabilata min an-nasi, manzo Allah yace idan ku aka samu saniya guda, saniya ɗaya a tatsi nononta, nonon zai ishi kabila guda, kabila ba gari ba, kabila guda na mutane, saniya ɗaya tak. Sai annabi ya ce wallikhata min al-ganami la takfil fakhidha min an-nasi, in an samu akuya guda aka tatsi nononta za ta ishi gayya guda na mutane. Fa bainama hum kadhalika, suna cikin irin wannan ni'ima duniya ta yi dadi, duk inda ka duba ana kwanciyar hankali, amma kuma duk da haka akwai katirai. Ana cikin wannan hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Iz ba'atha Allahu rihan tayyiba," sai Allah ya turo wata iska mai kanshi, "fata'khudhuhum tahta abatihim," wannan iskan za ta rika shiga ta hammatan musulmai, "fataqbibu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin," duk wani musulmi, duk wani mai imani sai ya mutu. Ga duniyar ta yi dadi, sannan kuma Allah ya ɗebe rayukan musulmai lokaci guda. Wa yabqa shirarun nas, lokacin a shararun mutane su za su rage ma duniyan nan, ya taharajuna fiha taharujal humur, manzon Allah yace za su ringa barbara yadda ka san jakuna suke barbara. Fa alaihim taqumu sa'a, manzon Allah yace to akan waɗannan ne duniya za ta tashi. Wata riwaya kuma ta littafin Muslim, manzon Allah yake cewa la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, duniyan nan ba za ta tashi ba sai an waye gari a duniyan nan ba a kiran sunan Allah. Kun ga kenan bayan bayyanar annabi Isa ne, lokacin nan Allah zai sa duniya ta yi albarka, sai turo iska, wannan iska mai kanshi ta ɗauki rayukan mutanen kirki, musulman kwarai, musulmai da masu imani kowa ya mutu, sai a bar mutanen banza kadai. To a wannan lokaci ne za a samu wani mutum daga Ethiopia da zai tafi Ka'aba ya rusa ta saboda ya ɗaya da albarkan da ke cikinta. Saboda haka rusawa da zai makaba a wannan lokaci ba shi da fa’ida, domin babu sauran musulmi dama, ko babu sauran musulmi, babu sauran mai imani, bare a ce ai an yi asara. To akwai wata mushkila da wasu malamai suke faɗa, suka ce ba akwai aya ba ta take cikin suratul ankabut da Allah yake cewa awalam yarau anna ja'al
inna wa bi ni'mati llahi yakfurun.
Awalam yarau, yanzu su kafirai ba su gani anna ja'alna haraman aminan, mun saka Makka ya zama hurumi amintacce, hurumi amintacce inji Allah. Wato ba a yaki Makka, ba wanda ya isa ya yaki Makka. Wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim, gashi gefen Makka ana ta, wato ma'ana ana ta zare mutane, ana ta yaki, ana fashi, ana wahala, amma Makka lafiya, sai mutane ba su gani. Yatakhaffafu an-nasu min hawlihim, gashi gefen Makka ana ta, wato ma'ana ana ta zare mutane, ana ta yaki, ana fashi, ana wane ne, amma Makka lafiya, sai mutane ba su gani. Wannan mu'jiza ce, wannan abin mamaki ne. Shin Allah ya ce afa bil batil yu'minuna bi ni'mati llahi yakfurun, yanzu suna imani da ƙarya ni'imar Allah kuma su butulce mata? Malamai suke cewa wannan aya tana nuna cewa Allah ya tsare Makka. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, ba su gani mun wato sanya hurumi amintacce, mun tsare shi? To tunda yake Allah ya tsare Makka, ya za a yi kuma a samu wani lokaci a tarihi da za a ce wani ya samu ya ci yakin Makka, ya ci Makka da yaki, ya za a yaka ya faru? Inji wasu malamai suke irin wannan tambaya. Sannan suna cewa habasallahu alfila qabla an takuna qiblatan, lokacin da Allah ya tsare Abraha al-Ashram da ya taho Makka zai rusa Ka'aba, shin lokacin an haifi Annabi Muhammad ba haifi manzon Allah ba ko? Amma Allah ya kada Makka, ba haifi manzon Allah ba. Bare musuluncin ya zo duniya, bare a ce Ka'aba ta zama alƙiblan musulmai. Lokacin da Allah ya hallaka Abraha al-Ashram, Makka bata zama alƙibla ba. Sai malaman suka ce fa kaifa ba'da ansarat, to yaya kuma yanzu bayan Makka ta zama alƙiblan musulmai, sannan kuma a ce an samu wani da zai je ya rusa wannan guri, ya rusa Ka'aba? To amsar da malaman sunna suka bayar ita ce wannan ayar da Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, mun sanya hurumi amintacce, la yadullu alal istimraril, baya nuna cewa wannan aminci da Allah ya ba ma Ka'aba zai ci gaba har zuwa tashin kiyama. Babu cikin Qur'ani inda Allah ya ce ya tsare Ka'aba har zuwa tashin kiyama ba za a rusa ta ba, babu wannan gurin. Sai dai ya ce ya tsare Ka'aba. Kaga fadin cewa ya tsare Ka'aba yana nuna maka cewa na wani lokaci ne. Ga hadisin Annabi ya tawaye nuna mana akwai iyakan tsaro da Allah madaukaki ya yi ma wannan daki, in lokacin yayi wannan tsaron Allah zai dauki abinsa. Ko bai cin haka ma, ai a tarihi mun samu cewa an yi yaki da mutanen Makka, duk da shike musulmai ne suka yi yaki su ya su, kuma har ta kai ga an rusa Ka'aba din. Ba ma da dadewa ba, nan 1979 an yi fada wanda ya kai ga an rusa Ka'aba, wani gefe na Ka'aba. Da farko zamanin Muawiya, Yazid bin Muawiya, bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kaman shekara 60, rikici ya auku tsakanin musulmai. Abdullahi bin Zubair, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama shine halifa, yayi da'awar halifanci ta yankin Hijaz, yankin da ya kunshi Makka da Madina da sauransu. Sannan can kuma banu Umayya su kuma suna mulki ta gabaci, ta arewaci, ma'ana ta wajen Syria. Fada ya kaure har suka turo Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya taho Makka, Abdullahi bin Zubair yayi ta fada da shi har da sai da ta kai ga an rusa Ka'aba din nan. To yaya batun wannan aminci da Allah madaukaki ya ba mu dakin Ka'aba, sannan kuma gashi an taba samun lokacin da aka yi yaki har aka rusa Ka'aba. Malamai suka ce wannan fada da aka yi tsakanin musulmi ne da musulmi, sannan kuma ba niyyar ɗaya daga cikinsu ba ne ya rusa Ka'aba ɗin. Faɗan ne dai ya kai ga har za a rusa wani gefe na Ka'aba. Malamai suka ce sannan na biyu, a tarihi akwai wata ƙabila da ake kiransu Al-Qaramita. Al-Qaramita wasu masu aƙida, aƙida ta Shi'a, sun taho sun yi yaƙi da Ahlus Sunna bayan rasuwar Annabi da kamar shekara 300. Da suka yi yaƙi suka samu rusa Ka'aba, har ma suka balle wannan bakin dutsen da yake jikin ɗakin Ka'aba, Hajarul Aswad, wanda ake fara dawafi daga jikinsa, ko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dutse ne wanda yake daga aljanna. Suka balle wannan dutsen, suka dora tara kuni, suka kai kasansu. Sai da ya shekaru a wajensu, an ce ya shekara 40 a wajensu kafin nan daga baya aka dawo da shi. Kuma wannan bakin dutsen, lokacin da suka balle shi, an ce sun dora ma raƙumi ɗaɗɗaya, sai da aka samu raƙumai guda 40. In an dora ma wannan raƙumi dutsen, idan ya yi tafiya nan da can sai ya mutu, amma ba su sadu da ba, sai a kamo wani raƙumi a sake dora mar wannan dutsen, sai da suka kai garinsu. Ka san in kafirci ne an yi wasu da, sai da raƙumi guda 40 suka mutu, amma duk da haka sai da suka kai wannan dutsen garinsu. Amma daga baya an dawo da wannan bakin dutse, aka sake mai da shi gurbin da yake. To duka wannan yana nuna maka cewa musulmi ne da musulmi suka samu sabani har aka samu irin wannan abin ya auku. Amma kafiri ya kai yaki maka ya ci nasara ba zai yiwu ba, sai wancan mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin shi zai iya rusa Ka'aba. Shi kuma yaushe ne? Hadisai sun tabbatar mana zai zo ne gab da tashin kiyama, a lokacin da babu sauran musulmi a duniya. Don haka babu kafirin da zai iya zuwa Makka ya cita da yaki, babu shi. Duk da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya ce a fidda Yahudawa, Kirista da Yahudawa daga ƙasan Larabawa baki ɗaya, zamanin sai da Umar ya gama koransu. Wannan bai nuna cewa dan sun zauna ƙasan zai zamanto barazana ga musulunci ko barazana ga ɗakin Ka'aba, za su iya zuwa su rusa Ka'aba. Ana cewa yanzu Amurka ta yi sansani a Saudiya, tana ƙoƙari ne ta rusa Ka'aba. Za ta iya ko ba za ta iya ba? Ba za ta iya ba, saboda mutum ɗaya Allah ya ba shi ikon rusa Ka'aba. Shi kuma wannan mutumin Annabi ya siffanta mana shi bakin fata ne, daga Afirka zai fito wani lokaci kafin tashin kiyama. Bayan ya juju wa ma juju sun zo, mun tabbata kuma ba su zo ba, don haka Amurka tana da sauran aiki. To garin Madina shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana akwai lokacin da za a waye gari ya zama kufayi, birnin Madina. Kaga dai waɗannan kurare guda biyu sun samu hadisai ingantattu na manzon Allah cewa Allah ya tsare su, don hatta Dujjal ba zai iya shiga ba. Dujjal bai iya taka Madina, Dujjal bai iya taka garin Makka. Amma akwai lokaci da zai zo wanda za a waye gari Madina baki ɗayanta ta zama kufayi. Hadisin yana cikin Musnad na Imamu Ahmad, hadisi mai kyau. Sayyiduna Umar da kansa yake faɗa, yace la yasiran narakibu bi janabatil Madina, lokaci zai zo da mutum matafiyi yana kan abin hawansa zai zo wuce gefen Madina, sun mala ya kulan na sai ya tsaya, sai ya ce laqad kana fi hada habirun minal muslimina kasirun. Kunga wannan kufayi, da an yi musulmai da yawa, yanzu ba ko mutum daya. In ji Sayyidina Umar lokaci zai zo, kuma hakan sai ya faru. Amma wani lokaci ne? Shine wancan lokacin da babu sauran musulmi da ya rage a duniya. Matukar akwai musulmi a duniya, Makka da Madina babu mai cin su da yaki. Wannan shine albishir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana cikin hadisai ingantattu, kuma yana nuna maka cewa wato kafirin da yayi kokarin rusa Ka'aba kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Ethiopia yake, wanda zai rusa Ka'aba din nan shi ma daga Ethiopia yake. Kun ga ashe Allah sai tattara al'amarin waje guda. Ethiopia din nan duk da yake yana iya zama sunan wani yanki ne na bakar fata, ba lalle bane ya kasance Ethiopian da muke fada, don Habasha annabi ke fada. Habasha ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita ce Ethiopia tsantsa da muke magana ta a yanzu ba. Malamai suna fassara ta da cewa Abyssinia. Abyssinia ko a wannan lokaci yana da fadi, ta yi ma ta kunshi har zuwa misali Somalia ko har zuwa Sudan ko kuma har zuwa Nigeria da sauransu. An dai nuna dai daga Afirka ne mutumin da zai yi kokarin rusa dakin Ka'aba. Allah shi samu gani. Za mu dakata haka.